بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يوم عشرين دا أكو قوات رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبودين دغيه دا أربعين دا بيو كما يو بيار قوات بيار ميلادية دبودين دا عشرين دا لايع أولنا مجلسينا من تفسير القرآن من قرمان وقت رمضان كما أولنا مسلا تيمي تار البركة مسجد الإمام ابن القيم رحمة الله عليه تفسير موينا قدانا عشان سورة الأعراف بإذن الله وننزيز مجلس من عشرين جهدو كما هنا فاتم وقت بياني أقمد آية عشرين دا أكو سنن كما مقعب عند الله سبحانه وتعالى زيده kafin nan akwai tambayoyi wanda ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa rayuwar malam albarka tambaya ta ita ce shin akwai fifiko ne tsakanin karatun alqur'ani ta hanyar amfani da waya android phone da kuma ta hanyar rike littafi to dukkanin su ai inda mushafi ne sunan su mushafi karatun qur'ani da can wannan takaddar ba irin ta ma ake amfani da ita ba lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba irin wannan takaddam wanda aka rubuta mushafin da kake karatu da shi yanzu abinda suke amfani da shi a lokacin suna amfani da allan kafada na rafu ne ana rubutu da shi sannan amfani akan yi amfani da dutse sai a samu fa a balla wani abu daga ciki ko a fasa dutse sai a yi rubutu da shi sannan kuma suna amfani da kirgi da kuma fatu suna amfani da su wajen rubutu a wancan lokacin lokacin da sahabbai suke rubuta Qur'ani zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ababan su suke amfani da su sannan bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyiduna Abu Bakar radiyallahu anhu ya sa a tara Qur'ani waje daya ai ba irin wannan takarda aka yi amfani da ita ba ta lokacin ba amma san za a samar da kamfani da zai zama yana samar da irin waɗannan takaddun ba waɗannan ababen amfanin na rubutu a wancan lokacin su ne ake amfani da su sufatu da kirgi da allan kafadar rakumi da makamantansu su ake amfani da su wa ana nan Allah ta'ala ya kawo har aka samu irin waɗannan takaddun da ake da kwafi-kwafi na alqur'ani har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ake rubuta qur'ani da inji da takaddun ma da hannu ake rubutawa akwai malamanmu da muka yi karatu a wajensu alhamdulillah da rubutun hannunsu suke nuna mana littafansu hatta qur'aninsu risala iziya da sauran littafai da ake karantawa ake koyan addini da su duk da hannunsu suka rubuta kaga ba wasu shekaru bane ko karnona can amma samun takarda a ce an samu mutum ya sai littafi bugun masa a wancan lokacin aiki za su jefa da nan za su yi dako wasu suna dinkin hula wasu suna dai sana'o'insu na hannu to ranar juma'a za su je su sai takaddu a fada masallacin fada a nan ne za su sai takaddun da za su yi amfani da su a mako saboda haka in mutum zai yi karatun yana tsammanin zai yi karatun shafi uku na risala a mako to malaminsa shi zai ba shi kwafi na risala wacce shi ma ya rubuta ta da hannunsa sai ya kwafa in ya kwafa to shi kenan da haka ranar da ya soke risala to ranar ya mallaki kwafinsa na risala haka aka yi karatun da amma yanzu idan kana son kwafin risala miliyan 1000 yau din nan zaka iya yin waya a kawo maka zuwa gobe kila sun ishi sai ka san inda zaka aje kayanka kuma rabawa zaka yi zai ka rarraba to haka kwafin qur'ani da unguwa sai kaga mutun da yake da kofin Qur'ani saboda sai an samu masu kofa a lokacin akwai wanda ake ce musu warraku su ne masu aikin kofa al-Qur'ani kaman babban malami cikin tabi'ai al-Imam Malik ibn Dinar sana'a sai ita ce rubuta Qur'ani idan ya rubuta Qur'ani wata hudu yake yi sai a biya shi zai gama aikin wata hudu sai ka biya shi in ka biya shi sai ya tafi wajen mai sai da kayan miya da kayan sai da abinci sai ya bashi kudin duka sai ya rika kaban abinci abinda zai rika ci da iyalansa na wata hudun nan sai bayan wata hudu kuma in ya sake yin wani aikin ya sake samun kudin sai ya sake komawa wajen mai kayan miya mai sai da abinci kayan abinci sai ya bada wancan kudin babban malami al-Imam Malik ibn Dinar ya rubuta kofi na al-Qur'ani kafin ya rasu da yawa tun a zamanin tabi'ai wato almajiran sahabbai ke to abinda nake son in ce shine ma damar cewa cikakken Qur'ani ne a wannan application din na wayarka to ba bambanci ka bude da bude Qur'ani da shi eh babu bambanci Qur'ani ne shi ma kake karanta in kana magana ta bangaren lada ne eh amma kuma ba daidai bane zai zama wani iri ka zo a ce yanzu misali ni nan da nake muku tafsiri sai a ce waya zan rika amfani da ita zan zo ba girma ba karatun ba yanzu wani ma sai yazo sai ya ce ai bai ma san me ake ne wani karatu ne a cikin waya amma kai za ka yi karatun ka tsakanin ka da Allah za ka buga Qur'ani ka karanta a cikin application ɗinka babu laifi ladan da ake ba wanda ya kalli Qur'ani to za a baka insha Allah domin Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi hasan yayi bayani akan cewa karatun Qur'ani kana kallo ya fi lada fiye da karatun Al-Qur'ani da ka ana buƙatar karatun Qur'ani da ka to amma in lada ake son a samu sosai to gara mutum ya bude Qur'ani ya karanta domin kallon Al-Qur'ani shi kanshi ibada ne kuma lada ake samu to kaga lada akan lada ke ga ladan karanta haruffan duk harafi dai kana da lada 10 sannan kuma ga ladan kallon Al-Qur'ani Allah ya bamu ikon karatun Qur'ani yadda Allah ta'ala yake so to wannan dai a takaice amsarsa kenan babu bambanci babu fifiko a tsakanin wanda ya bude mushafi na takarda da kuma wanda ya bude mushafi na application a waya wannan tambayar mutane suna yawan yin ta ina jin kaman jiya ma sai da na bada kwatankwacin amsar ta ko jiya ko shekaran jiya shin yana halasta mutum ya hada asham da tahajjud misali idan yayi asham raka'a 11 sai kuma yazo tahajjud ya bi liman shi ma raka'a 11 ko sai dai ya zabi daya ina jin jiya na bada wannan amsa ko jiya ko shekaran jiya saboda ka babu bukatar sai an maimaita wanda yake cewa mutumin da ya bige mutane biyu ko fiye da biyu da motar sa wal iyadu billah har suka mutu amma mutuwar ba a rana daya bane to shin sai yayi wa kowa azumi nasa kenan na kafara koko yaya zai yi kowa sai ya masa azumi duk wanda mutum ya zama sanadiyar rasuwarsa to sai ya masa azumin sa wannan shine kauli raji domin ai wannan azumin da zai kafara ne kafara ne tuban sa ne a wajen Allah to zai tuba na mutum ɗaya ne ɗayan kuma mutumin bai tuba ba kuma Allah ya yafe masa so daga idan mutum ya kisan kai da kuskure ya kashe mutum ɗaya to akwai azumi 60 a kansa wal iyadu billah idan ya kashe mutum biyu akwai azumi 120 a kansa 120 idan ya kashe mutum uku wal iyadu billah lissafi ya ƙari ya zama 180 haka ne ko Allah ya tsare to shine wannan iyaka a wannan zamanin namu akwai wasu ababe da suke faruwa na mutuwar mutane ta sanadiyar mota akan dora ma direbobi wani zubin amma ba laifin su bane wani ya kira ni ya mun tambaya ina jin ko kwana 5 ne ko kwana nawa ne da suka wuce wai wani ne yake tafiya a motarsa tayarsa ya san lafiya lo kuma babban mota shikenan sai kawai motar ta tsaya chak a titi yayyeye ta da ita ta kitaduwa sai ya sako da shi da yaran motar sa domin su je su dauko alamar da za su sa cewa akwai mota a hanya to kafin su sa alamar nan kawai sai su kuma sun zo sun yi tufaki kuke cewa ko sun yi goyo mutum uku kawai suna zuwa shikenan suka karo da motar nan dukkanin su suka mutu su to wai wane ne ke da laifi yanzu nace su suka kashe kansu ai ba laifin mai mota kato mota ta tsaya in dai ba ya tabbatar da cewa motar shi ba ta da lafiya bane ya shigo titi in dai motar shi lafiya lau da ka'idojin tuki duka ga baki daya motar mutum ta tsaya a titi kuma trailer ya zai da ita keke ce da zai dauke ta ya mai da ita gefe ko ko machine ce da zai koma da ita gefe ba zai iya kuma sannan ya tafi ya je ya dauko abin da zai sa alama ya nuna cewa akwai muta akwai mota a wajen su kuma suka zo suka yi laifi suka saba kaida tuki suka goyo su uku an ce a goye mutane uku a machine saboda kawai mai hukuncin su nace ba komai a kansu bai kashe su ba su suka mutu lokacin mutuwar su ne to shi yasa a kasashe da suke da hankali suke da tsari idan aka yi hadari irin wannan to sai an kira road safety sun zo sun dau bincike sun dau yanayin abun sun dau scenarion wajen sannan su je sai su ba da rahoto su za su ba alkali hukunci na karshe shi kuma alkali sai ya ba da hukunci cewa wani akwai kafara akan sa kuma akwai diya ko kuma a'a wani babu kafara akan sa babu diya amma mu da yawa an fi komawa wajen malamai wani abu ya faru kawai an ce wane ya kada wane ko kuma wane kaza ne ye kaza shike yanzu hatta irin manyan titunan nan bypass ai ba ce kaje ka tsallaka ba ce kaje ka tsallaka ba titi ne aka yi na manyan motoci shi yasa zaka ga wasu gabubuwan sai ana ma ana yin ana pedestrian bridge ana yin abin nan jisrul musha abin nan da Hausa me kenan gadar matafiya masu tafiya kafa duk waɗannan suna taimaka amma zaka ga kuma an yi mutanen mu da taurin kai sai mutun yazo kai shi ba zai tsallaka ba wai saman nan ya mai nisa kuma ba gugu bane shi so dukkan waɗannan abubuwan duk suna da ka'idoji ya kamata mu katantance su wane ne kafara ta haukansa ta sanadiyar kisan kai ko kuma a'a an mutu waye babu kafara akan sa mu tantance waɗannan abubuwan a rika samun masana harkar waɗanda suke kula da titi su ba da rahoto kafin a yanke ma mutum hukunci don ka aje a sa mutum abin da ba haƙƙinsa ba ko a ɗora masa abin da ba haƙƙinsa duk sai an tantance irin waɗannan abubuwa Allah ya tsare mu Allah ya kare mu wanda yake cewa shin yana halasta ga wanda zai iya saukar alƙur'ani mai girma a cikin wuni ɗaya ko a cikin dare ɗaya ya yi saukarsa ko dole sai dai cikin kwanaki uku to malamai sun yi bayani kamar al-Imamu an-Nawawi al-Imamu an-Nawawi a cikin littafansa in ban manta ba ina jin littafansa sun kai uku daga ci akwai at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an akwai littafinsa al-adhkaru an-nawawiyya sannan kuma ina jin da littafinsa al-majmu'u shahhu al-muhadhdhab di yayi bayani akan hukuncin sauke al-qur'ani kafin kwana uku ba al-majmu'u ba shahhu muslim nasa al-minhaj abinda malamai suke cewa a game da hadisin da ke cewa duk wanda ya karanta alqur'ani kasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya hana karantawa bane abinda aka ce shine ba za ka fahimta ba saboda karatun alqur'ani kala biyu akwai karatun da kake kawai dan ka samu lada akwai kuma karatun da kake yi dan ka fahimci abinda sakon Allah ya kunsa to idan kana karatu nau'i na biyu ne to shine aka hana ka kasoke Qur'ani kasa da kwana uku amma idan karatu kake kila ma ba fahimta karatun Qur'anin kake da yawan mutanen mu suna karanta Qur'ani amma ba sa fahimta abin da Qur'ani yake faɗa musu amma ladan da falalar suke su to wannan babu laifi dan mutun ya soke Qur'ani kasa da kwana uku kuma an ruwaito magabata a nassosa ingantattu asar sahihai suna soke Qur'ani kasa da kwana uku sayyiduna Usman ibn Affan radiyallahu anhu yana soka a dare daya dare guda dare daya daga farkon dare zuwa ƙarshen dare sai na Usman yana saukar Qur'ani a sallah in zai qiyamul layli sai ya fago daga Baqara sai ya kai Nasi sannan an samu al-Imam Shafi'i shi ma yakan kwatanta haka yana sauka a Ramadan sauka mai yawa al-Imam Shafi'i baya ke sannan akwai tabi'ai da yawa da aka koyo suna sauke al-Qur'ani kasa da kwana uku to mu bambance tsakanin alqira'atu littafaqquh da kuma alqira'a faqat linail al-ajr akwai karatu na neman lada kawai mutum yana karatun alqur'ani domin ya samu lada dan harafi dai Allah ta'ala ya bashi lada goma da kuma wanda yake karatun tadabburi yake yanzu wannan kace sai yayi tadabburi ma bai san me ya tadabburi ba sannan kuma zaka hana shi karatun qur'ani sannan kuma in bai karanta qur'anin ya shigalta da shi ba to zai iya zuwa shigalta da wani abu so da ka babu laifi dan mutum ya karanta alqur'ani kasa da kwanaki uku in dai yana yin karatu ne kawai dan neman lada ba karatu yake domin fahimta ba amma in fahimta yake yi na fahimta yake yi to kai ya soke alqur'ani kasa da kwanaki uku wannan shine bayanin da al-Imam an-Nawawi da wasu malamai suka yi wadannan littafan na ambace su at-tibyan fi adabi hamalat al-qur'an na al-Imam an-Nawawi al-Minhaj ala sharh Muslim ibn al-Hajjaj na al-Hajjaj ala na shi al-Imam an-Nawawi sannan haka littafin sa al-Azkar an-Nawawiyya di yayi wannan bayanin Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu Allah madaukakin sarki ya sa qur'ani ya cece mu Allah ya sa al-qur'ani ya zama abokin duniya da lahira muna bayani akan aya ta 23 tuban annabi Adam alayhi salam da kuma istighfarin sa da neman Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa kuma ya rahama da shi da matarsa Hawwa'u da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi wannan tuban nasa da shi da matarsa alayhi salatu wassalam malaka karanta qala rabbana
a'udhu billahi minash shaytanir rajim قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
الله تعالى yake ba mu labari game da annabi Adam alayhi salam bayan ya ci itaciya da shi da matarsa da abin da ya faru a bayan haka Allah ta'ala yace qala rabbana zalamna anfusana annabi Adam da Hawwa'u matarsa suka ce ya ubangiji lalle zalamna anfusana mun zalunci kanmu mun cuci kanmu wa in lam taghfir lana ya Allah idan baka yi mana gafara ba wa tarhamna sannan ya Allah idan baka ji kan mu kai mana rahama ba da nakunanna min al-khasirin wallahi za mu zama cikin taba annabi Adam alayhi salam Allah ya bashi ikon tuba malamai suka ce hakikanin tuba hiya nadmu ala ma salafa fil madi abinda ake ce ma tuba na gaskiya shine mutun ya dana sani a game da abin da ya gudana a baya annabi Adam ya yi domin gashi ina cewa zalamna anfusana ya Allah mun zalunci kanmu wannan alama ce da ke nuna da na sani na annabi Adam alayhi salam wal iqla'u anhu fil hal sannan kuma da abinda tuba na gaske ya kunsa da yankewa daga sabo nan take kaga wanada huma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma ash-shajarati wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin nan take da Allah ta'ala kira annabi Adam alayhi salam Allah madaukakin sarki ya masa gargadi ya tuna masa cewa ashe ban fada muku ban hana ku cin wannan itaciye ba kuma na fada muku cewa lallai iblis abokin gaban ku ne mabayyani nan take annabi Adam alayhi salam ya yanke daga wannan sako na cin itaciya da shi da matarsa Hawwa wa ana buƙatar tuban mutum ya kunshi wannan sannan na uku wal azmu alla yu'awidahu fil mustaqbal sannan mutum ya niyya a zuciyarsa cewa ba zai koma ma wannan zunubin ba har abada annabi Adam kuma yayi haka tun daga nan ka sake jin an faɗi wani abu da aka ce annabi Adam alaihi salam yayi malamai sun tattauna a game da wannan abin da annabi Adam alaihi salam ya aikata akwai malamai daga cikin malaman ahli sunna da suka ce annabi Adam ya aikata wannan aikin ne qabla an yusayyirahu Allah nabiyya kafin Allah ya maida shi annabi to shin annabi yana aikata laifi ko zinubi kafin ya zama annabi a duk annabin da Allah ta'ala zai aiko shi to ba yi da abun gori bayan ya zama annabin a zo ana masa gori a ce ai da tare da kai muke kaza mutanen annabi shu'aibu alayhi salam mutanen annabi salihu cewa suka yi laqad kunta fina marjuwan qabla hadha ai da muna fatan ka zama wani abu a cikin mu kai da kake da tarihi mai kyau kawai rana guda sai ka wayi gari kuma kana zuwa kana kawo mana wasu abubuwa sababbi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiransa da al-sadiqul amin as-sadiqul amin mai gaskiya kuma mai rubun amana saboda annabi in Allah zai aiko shi ba shi da abun gori ba wani wanda ya isa masa gori a game da kyakkyawan hali da kyakkyawar ta'ada da kyawawan ayyuka ba wanda zai masa gori ya ce ai da tare da kai muke kaza a Allah ta'ala in zai aiko annabi tun yana yaro to dabi'unsa na fita daban irin dabi'un nan da yara suke marasa kyau to ba za ka samu annabin Allah wanda Allah yayi nufin ya maida shi annabi a ce yana da wannan dabi'un ba saboda me saboda kada mutanansa su samu abin da za su yi masa gori bayan ya zama annabi to wannan abin da ya faru da annabi Adam alaihi salam menene sai malamai suka ce jarabawa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala da kaddarawarsa da wani tsari da ya gudanar sai ta hanyar haka sannan Allah ta'ala zai saukar da annabi Adam duniya domin ya zo ya haifi zuriyarsa kuma da wannan ne malamai suka kafa hujja cewa a aljanna ba a haihuwa domin Allah bai kaddara annabi Adam alaihi salam zai haihu aljanna ba sai da aka saukar da shi duniya sannan ya haihu ye zuriya aljanna babu haihu aljanna matan aljanna ba sa daukan ciki ba sa haihuwa ba sa haiza ba su yi wannan shine kauli rajihi ba su yi to tunda Allah ya riga ya kaddara kuma sai an samu tanasuli sai an samu hayayyafa daga annabi Adam alaihi salam sai Allah subhanahu wataala ya saukar da shi daga aljanna aka bi tsarin iblis ya sa masa waswasi a cikin zuciyarsa sannan irin wannan abin da annabi Adam alaihi salam yayi a hakkin annabawa ba a kiran shi zinubi ba zinubi bane sai dai suna da ka'ida suna cewa hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin ka'ida ce wannan ta malamai ba hadisi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin mutanen da suke mutanen kirki waɗanda ba su da matsayi babba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to kyawawan ayyukansu sayyiatul muqarrabin su ne idan manya-manyan bayin Allah na kusa-kusa da Allah suka yi ake ɗauka su a matsayin zinubi yanzu ka ɗauki abubuwan da annabawa da yawa suka yi annabi Nuhu alaihi salam Allah ta'ala ya masa faɗa a kan me akan ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya tambayi Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah ya masa alƙawari ba zai halakar da kowa a cikin zuriyarsa ba amma kuma gashi Allah ya halakar da ɗansa ɗaya ce inna bani min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min aljahili an halakar da mutanen annabi Nuhu alaihi salam shikenan hadda ɗansa annabi Nuhu alaihi salam ya kira ɗansa cewa ikan ma'ana wala takun ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ba karshe wahala bainahuma al-mawj fa kana min al-muqraqi aka halakar da dan annabi Nuhu alaihi salam bayan annabi Nuhu ya yi iyakar bakin kokarin sa domin ya zo ya shiga cikin kwale-kwale ya shiga jirgin ruwa amma dan nan ya ke magadas ya yi taurin kai ya ƙi shiga jirgin ruwa sai ya zama cikin halakakku bayan an tsaye da jirgin annabi Nuhu alaihi salam a wajen da ake ce masa Judi sai annabi Nuhu alaihi salam ya ce ya Allah ka min alƙawari ba za ka halakar da kowa daga cikin iyalaina ba to ɗana yana cikin iyalaina Allah ta'ala ce innahu laysa min ahli ɗan nan naka baya cikin iyalanka domin iyalanka ana nufin masu imani innahu amalun ghayru salih ay inna amalahu amalun ghayru salih aikin sa ba aiki na gari bane fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm kakkar ka tambaya kakka tambaye ni a game da abinda baka da ilimi akan sa irin wannan inni a'idhuka an takuna min aljahilin kainuhu ina maka wa'azi ay ina maka gargadi kakka zama cikin masu aikata wauta kaga annabi Nuhu alaihi salam Allah ya masa fada to irin na annabi Adam sannan annabi musallallahu alaihi wasallam kafin annabi musallam annabi Yunus alaihi salam yayi wa'azi mutanen su suka ki karban wa'azi sai ya hijira ya kaurace musu a shari'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan kai wa'azi ba a saurare ka ba sai ka ban mutanen ka tafi ka to amma shi annabi Yunus alaihi salam ya aikata haka kafin a masa izini sai ya kaurace mu mutanansa kawai ya tafi shikenan so da ka sai Allah ya kama shi yayi masa ukuba ta hanya aiko babban kifi shark yazo ya hadiye shi kaga inda ba annabin Allah bane abin da ya kamata yake in kama mutane wa'azi suka kiji to ka kaurace musu ka basu shine hijira ai ka musu wa'azi sun kisu shiryu to me ya kamata kai sai ka kyale su to annabi Musa sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi ya kyale su amma bai jira izini da Allah daga Allah ba to shine sai Allah ya yi masa wannan haka annabi Musa sallallahu alaihi wasallam annabi Musa sallallahu alaihi wasallam an yi abasa wata walla an ja'ahu al'a'ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shagalta da manyan mutane manyan quraishawa annabi sama yana musu wa'azi fatan annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka samu waɗannan manyan jigajigan quraishawan suka musulunta to wannan zai zama sanadiyar musulunta kusan mutane duk gabaki daya kuma haka take faruwa ai idan aka samu sarkin gari ya musulunta me yake faruwa kowa sai ya bi akwai garin da aka je da awa sarkin garin ya musulunta da ya musulunta yazo ya tara mutanen garin nan take ce aka aika da san kira ya sanar aka ce kowa ya zo fada ana zuwa shikenan sarki ya ce to addinin nan da ake ta mana tallansa tintini na karbe shi na musulunta na zama musulmi ya sake ma kai kalmar shahada a gaban mutanen garin sa dan su ci sai ya ce saboda haka kowa zama na yake wanda ba zai musulunta bai ban mun gare na shikenan kowa shikenan aslamna suka musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan hikima sai ga wakafo ibn ummi maktum yazo yana cewa allimni mimma allamaka Allah ka sanar da ni cikin abin da Allah ya sanar da kai sai manzo Allah sai bai damu da shi ba ya juya baya akan wannan sai da Allah ya ce abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kaga Allah ta'ala ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam fada akan wannan saboda manzo Allah sama babban mutum ne a wajen Allah hasanatul abra sayyi'atul muqarrabin wannan kaida ce ko kaga din irin waɗannan sannan zaka ga idan Allah subhanahu wataala zai ma annabawansa irin wannan ma sai ya gafarta musu ko sai ya lallashe su kaga manzo Allah sama sai da aka fadi laifin sannan sai aka fadi abasa wata walla abu aka fadi aikin da yayi abasa wata walla ya murtuke fuska ya juya baya an ja'ahu al'ama me yasa yayi haka saboda makaho ya zo masa sai Allah ya ce wa ma yudrika la'allahu yazakka wa ya sanar da kai wata kila shi da baka saurara nan ba shine zai tsarkaka ya karba addini kuma haka ta faru a cikin ilimin Allah Allah ya san ba za su imani ba su Abu Jahal ne su Abu Lahab ne da sauransu ba su musulunta ba amma Abdullahi ibn Ummi Maktum ko Amr ibn Ummi Maktum da sabanin suna da malaman riwaya suke da shi game da shi ko Amr ko Abdullahi ibn Ummi Maktum sai da ya zama ladanin annabi sallallahu alaihi wasallam ne a Madina shi yake kiran sallah na biyu da asuba wa kana rajulan a'ma la yu'adhdhinu hatta yuqala lahu asbahata asbahata shi yake kiran sallah na biyu in Bilal ya kira sallah as-salatu khairun minan nawm shi kuma shi yake kiran sallah na biyu sai a zo a taba shi sai a ce masa ladan ai al-fajr ya keto akwai masu duba masa al-fajr kaga hai habba mu maka yayi zo akai hijira da shi akai hijira ya bago maka yazo Madina kuma ya zama ladanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to kaga ni to irin wannan shine abin da ya faru da annabi Adam alaihi salam Allah subhanahu wataala yayi wani tsari domin ya tabbatar da wata kaddararsa cewa ba a aljanna za a hayayyafa ba kuma a cikin tsarin Allah da hikimarsa akwai ƴan aljanna akwai ƴan wuta a cikin zuriyar annabi Adam alaihi salam kaga duk wannan tsari ne na Allah to shine wannan saboda haka baya halasta wani ya ji cewa annabi Adam alaihi salam mai zinubi ko mai laifi ne a wani abu ne Allah subhanahu wataala yake kaddara ma annabawansa domin ya zama darasi kuma hikimar Allah da kaddara Allah su zama sun gudana akan wannan abu shi yasa nan da nan duk abin da ya faru annabi adam alaihi salam Allah ta'ala shi ya bashi kalmomin da zai faɗa fatalqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alai inna huwa tawwabur rahim sune waɗannan qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin so da kada annabi adam alaihi salam yayi haka kuma dama ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa annadumu tauba hadisi sahih الإمام أحمد يابوتو شد ابن ماجه لابن هبان حديث عبد الله بن مسعود عن ندم توبة متى كم فق ونتوبة شيني قيدانا سين إذن كنا سأوبا كاجم كومي أرنك كنا جن أي كما كنا نيم مكان كما أزير هو كنا نيم مكان كهنزري هو كنا با كان كهجة تاويل وبا غانا دزاك توبة أما عن ندم توبة دانا سين شيني متى كم فق ونتوبة توبة sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ma hadisin ibnu mas'ud annabi sallam yace at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah mutumin da zai yi zinubi ya tuba to komawa yake kaman bai da ma zinubi so da ka ba ma a haƙin annabi adam ba alaihi salam ba haƙin wani annabi ba kowanne mutum yayi zinubi ya tuban ma Allah kuma Allah ya karɓi tubansa to dawowa yake ya zama bai da kowanne alhaki me yasa idan kafiri ya musulunta ka'ida ta shari'a al-islam yajubbu ma qablahu musulunci yana goge yana yanke duk abin da aka yi kafin sa idan mutum ya musulunta to ba za a kama shi da abin da ya kafin musulunci ba sai dai in haƙoƙin mutane ne haƙoƙin mutane kan wani baya zuwa ya yafe ma wani sai idan mai haƙin ne ya ce ya yafe shi yasa suke da ka'ida suke cewa huququllahi ta'ala mabniyatun 'ala al-musamaha wa huququ ghayrillahi mabniyatun 'ala al-mushahaha abin da ya shafi haƙin Allah to ana gina shi ne akan yafiya Allah na yafa haƙin sa amma haƙin da ba na Allah ba to wannan kuma kowa shi yake da haƙin sa in ka ce ka yafe mutum shikenan har abada ya yafa in kuma ka ce Allah ya fitar maka da haƙin ka kuma tabbas haƙin ka ne to Allah zai fitar maka da haƙin ka saboda haka mu guji haƙoƙin mutane kar ka tafi lahira da haƙin wani Allah ka ba mu ikon sauke haƙoƙin mutane da ke kawo nan Allah shi tsare to kun gane to sai Allah ta'ala ya gafarta ma annabi Adam maghfira abinda ake ce ma maghfira asali shine as-satr rufewa so da idan Allah ta'ala ya maka gafara to abu uku Allah yake ma in an ce maghfiratullahi gafara Allah ta kunshi abu uku na farko as-satr Allah zai rufa ma asiri ai ranar lahira Allah ya kira ta da yawmatu bil sirair ko ranar tunan asirai to idan mutum Allah ya gafarta masa to ranar lahira ba za a ga laifin da yayi ba wanda ya ga zanubin da ka aikata sai ka nemi gafara Allah kai istighfari to shikenan Allah ta'ala zai ba zai nuna wannan zanubin ba ranar lahira wanda Allah bai gafarta musu ba su ne za a nuna saban da suka rika yi a sa majigi yadda ka san majigi na sinima to haka za a sa ranar lahira ana kallo abinda mutum yayi a boye bai tuba ba za a bayyana shi a gaban kowa to amma idan Allah ya gafarta ma mutum to shi ke so na kama nemi gafara Allah abu na farko ke sannan daga cikin abinda gafara Allah ta kunsa akwai al'afu in an ce al'afu shi ne a share abu ya zama ba komai to gafara Allah ta kunshi afu ta kunshi yafiya ta kunshi gogewa al-mahu kenan Allah zai goge zanubin daidai inda aka je aka rubuta ma mutum zanubin nan to za a goge shi so da karanar da za a bashi littafin sa to ba zai ga wannan zanubin ba an goge saboda me saboda hasalat lahu maghfiratun min Allah ya samu gafara daga Allah sannan abu na uku da gafara Allah ta kunsa ita ce me al-inqazu min Allah Allah ya tsamar da mutum daga wuta kaga gafara wasa ce ashe gafara Allah madaukakin sarki ba watakila wannan kafin zuwan musulunci a kasar Hausa shi yasa Bahaushe kawai ya samu sai ce gafaran ku dai sallama Bahaushe ta da ko gafaran ku dai masu gida akwai kuma kalmar gafara ta Hausa kamar tsake ne dalla gafara can ko to amma gafara ta shari'a ita ce wacce ta kunshi wannan haƙin Allah Allah ya suturta mutum ya rufa masa asiri, Allah ya goge masa zanubin sa ba za a gani ba, sannan kuma Allah madaukakin sarki ya hana shi shiga wuta. Allah kamar da gafara shine ake ce magafara, abinda annabi Adam alaihi salam ya roƙa ke in lam taghfir lana, sannan sai ya ce wa tarhamna. Me ake ce marhama? Rahama Allah subhanahu wa ta'ala, Malam Ibn Qayyim a cikin Ighathatul Ahkam ya tarifi mai ban sha'awa, yace sifatun taqtadi isal al manafi'i wal masalih ila al 'abd. Abinda ake ce ma rahama wani irin yanayi ne da yake samar ma da bawa dukkan wani abin da ya zama mai amfani a gare shi, kuma abin da zai gyara shi, shine rahama. Duk abin da za a yi a saman maka rayuwa mai kyau, to shine ake ce mishi rahama. A haƙƙin Allah haka nan, a haƙƙin wanda ba Allah ba, duk wanda yake tsaye ya ga sai ka yi rayuwa mai kyau, to yana ma rahama. Wani zubin ba ka gane rahama mai rahama, hatta ta Allah sai ranka ya zama bai son wannan rahama, amma kuma ita ce rahama, saboda yana son ya samu maka abu mai amfani. Shi yasa suka ce wa in kari hatta nafsuhu wa shaqqat alaiha, ko da ran mutum a lokacin da ake masa wannan, kamar misali sai daye laifi sai baban shi ya duke shi, zalunta shi yayi koko ne, rahama ce. Ta yaya zai zama rahama idan bai duke shi yanzu ba, ba san abin da zai zama nan gaba ba, amma nan gaba idan aka masa wannan abin da aka bata masa rai, to nan gaba shi zai zo yana jin daɗi. Haka ne ko ba haka bane? To kaga rahama ce. To Allah ta'ala yakan yi mabayinsa wani abu, a zahiri sai su ga wannan abin kamar ba rahama bane, amma rahama ne. Yanzu rahama Allah ne azumin nan da muke, rahama Allah ne. Kuma sai gashi rahama tana fitowa, ashe azumin nan da ake yin sa, ashe fa'idojin sa ha a duniya. Yanzu bincike da ake yi na likitanci, magungunan da azumi yake haifarwa guda nawa ne na cututtuka, magunguna nawa azumi yake yi na cututtuka, suna da yawa. Kage a duniya ce kenan, sannan kuma in ba kai ka dora ma kanka ba, a duniyan ce a cikin azumi akwai kula da tattalin arziki, sai dai in kai ka matsa ma kanka. Yanzu akwai mutumin da in ya tashi zai yi sahur, bai wuci ya sha maka ruwa ya ci dabino ba, kuma sahur yayi. Fadin Annabi sama da yace tasahhabu fa inna fi sahuri barakatan, ya samu albarka. Ku yi sahur, a cikin sahur akwai albarka, mutum ya samu albarka. Kai ka tashi ka sha ruwa ko da makwal ɗaya ne, kawai ka kwaɓi ruwa haka ka ce alhamdulillah, kayi sahur, albarkar da ake so a samu a sahur ka same ta. To nawa ne ruwa makwal ɗaya ka kashe, nawa ka siya? Ko kuma a ɗauka cewa abinci za ka ci, duk abincin da za ka ci na sahur ban jin zai kai abincin da kake ci da rana. Idan ka ga wani ya zo a bakin shagon shi ko a bakin ofisinsa yana cin abinci da rana, sai ka sha mamaki. A gabana na taɓa ganin wani mai ƙwai ya zo, mai ƙwai ta zo aka fasa mai uku da fafan ƙwai, irin mai kumbura cikin nan, ya ce a fasa mashi uku da gishiri, wai gishiri na maganin kumburin cikin, ya yi ta cin gishiri can, sai ga mai masara ta zo, ya ce ma'ala gafata malam gafa mai masara bismillah, na ce alhamdulillah, ya sai masara da fafiya ya ci, ya yi ta ci a gabana can, sai ga mai alkaki ya sake siyan alkaki ya muntai, na ce alhamdulillah. Littafi na je siya. To ni dai sai da na kirga ya ci abinci ya kai su wajen bakwai, kala-kalan abinci. To da azumi zai yi wannan? Kaga alal aƙalli zai saving din wannan kuɗin. In ba masu yin sahur din ɗaukan fansa ba, masu buɗe bakin ɗaukan fansa, akwai masu ɗaukan fansa in sun zo za su yi buɗe baki. Abinda bai ci ba duk tsawon yinin sai ya rama. to in ba shi ba zaka ga tattalin arzikin ka yayi matan matar ka iyalanka za su fada maka zaka dade ba ce maka gas ɗinka ya kare haka ne ko ba haka bane masu girki nake magana ba za a ce maka gas ɗinka zaka ga gas ɗinka ya dade da azumi bai kare in kallon zuka ke amfani da shi zaka ga ya dade in ice kake amfani da shi za a dade icen ka bai kare ba saboda me ka ganin an samu ragowa to kaga wannan fa'ida ce ta duniya to banda fa'ida kuma ta addini banda fa'ida ta addini to kaga ashe duk abin da Allah subhanahu wataala yake ma bawansa rahama domin shine ar-rahmanur rahim to karshen rahama Allah babba ita ce Allah ya saka aljanna rahama karshe ke shi yasa da yawa malamai in sun zo fasara rahama Allah sai su ce aljanna kaw wa in lam taghfir lana ya Allah idan baka gafarta mana ba wa tarhamna ya Allah in baka shiga da mu aljanna ba lanakunanna min alkhasirin za mu zama cikin tabako kuma gashi Allah yana cewa innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita duk wanda Allah ya sa shi a wuta ya gama walakanta shi to Allah ya tsare to waɗannan sune wasu ababan da suke da alaka da wannan aya amma akwai magana al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi da yayi ta akan fa'idar istighfar cikon tafsirin aya kenan ai ya ce wa illam taghfir lana malam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi ya faɗi fa'idojin istighfar yace al-istighfar yukhrij al-'abd min al-fi'l al-makruh ila al-fi'l al-mahdhur kullun istighfar kai zinubi ka tuba ka ce ya Allah ka gafarta mini to yana fitar da bawa daga mummunan aiki zuwa ga kyakkyawan aiki shi yasa zamu ga a shari'ar musulunci duk an alakanta rayuwarmu da istighfar kana gama sallah aka ce kace astaghfirullah so uku ka gama sallah ki a cikin sallah akwai istighfar zikirin da kake yi na ruku'u akwai istighfar subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma sai kace me ighfirli sannan a tsakanin sujada guda biyu akwai istighfar rabbi ighfirli warhamni wajburni wa'afini wa'fu anni warzuqni kaga kace waghfirli sannan a tahiyya akwai istighfar kana istighfar a cikin tahiyya a cikin azkar da ake yi na tahiyya akwai Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni fa innaka antal ghafurur rahim ka kaman wannan maganar ta annabi Adam alaihi salam Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira ya Allah na zalunci kaina zalunci mai yawa faghfir li maghfiratan min indik ya Allah ka gafarta min wata gafartawa daga gare ka warhamni sannan ka tausaya min ka ji kana kai min rahama innaka antal ghafurur rahim ya Allah kai ne mai gafarta kuma kai ne mai jin kai sannan zikirin safa zikirin maraice istighfar sannan a cikin zikirin safa da maraice ai akwai istighfar su 100 ko da mutum zai astaghfirullah 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 ko rabbi ighfirli rabbi ighfirli su 100 kai da safa kuma kai da maraice a shera yawan musulmi gabaki daya cike take da neman gafara Allah subhanahu wataala domin Allah ya jarrabe mu cike kuma muke da sabo kage saboda daga ƙasa miki daga ƙasa miki ƙasa kuma a ƙasa take ya rabbi anta khalaqtani min tinati fa min alladhi li usulihi la yanzi ya Allah kai ne ka halice ni daga yamu wane ne baya karkata zuwa ga asalin sa yadda kage ƙasa na yi to haka dan adam yake to istighfari na mai da mutum daga mummunan aiki ya dawo kyakkyawan aiki min al'amalin naqis ila al'amalit tab sannan daga tawayayyen aiki zuwa ga aiki wanda yake cikakke in kai istighfari aikin ka sai ya cika wayarfa'u al-'abda min al-maqami al-adla min al-maqami al-adna ila al-a'la min sannan kuma istighfari na daukaka matsayin ka daga kaskanci ka zama madaukaki istighfari wal-akmal sannan kuma yana sa ka matsayin ka ya cika a wajen Allah ta'ala ka zama kana da cikakken matsayi a wajen Allah madaukakin sarki Malam Ibn Taymiyyah ce fa innal abida lillahi domin mai bautar Allah wal arifa billahi kuma wanda ya san Allah fi kulli yawmin a kowace rana bal fi kulli sa'atin kai a kowace awa bal fi kulli lahzatin kai a kowace sakan yazdadu ilman billah yana ƙara sanin Allah ne ko wa basiratan fi dinihi kuma yana ƙara gane addinin Allah wa ubudiyyatihi kuma yana gane yadda ya kamata ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana ƙara jin shi bawan Allah ne bi haythu yajidu dhalika fi ta'amihi wa sharabihi wa nawmi wannan sanin Allah yana zama ya bayyana maka a abincinka da baccinka da cinka da shanka duka gabaki daya wa yaqzati hakanan a farkawa kama zaka gane Allah wa qawli hakanan a maganarka wa fi'lihi da aikinka wayara taqsiruhu fi huduri qalbihi fi al-maqamati al-aliyah amma kuma duk da haka zaka ganin lallai baka kai matakin da ya kamata ka kai ba in ka san Allah baka jin yanzu kai ka kai wani mataki na ƙarshe a kullun ne ma kake ya zaka ƙara kusanta Allah wa ita'iha haqqaha kuma zaka ganin ranka baka bashi haƙƙin sa da ya kamata kai na bauta Allah subhanahu wa ta'ala to menene zai cika maka فهو يحتاج الى الاستغفار انا الليل واطراف النهار to kaga kenan kana buƙatar istighfari tsawon yini da tsawon rana domin istighfari shike cike maka ne shike cike maka tawayyar da ka samu abinda ake buƙata ana son bawa ya kai marhala ta istiqama me istiqama qul amantu billahi thumma istaqim ka zama komai naka ya cika to kuma Allah ya riga ya faɗa maka cewa kallalan ma yaqdi ma amara ba wanda ya isa ya cika abinda Allah subhanahu wataala ya umarce shi da shi to shine sai Allah Ghafurur Rahim sai ya ce fastaqimu ilayhi wastaghfiru idan baka samu mataki na istiqama ba ka kai matakin da zaka cika matsayin bawan Allah babban bawan Allah to sai ka yi cika da istighfari shine zai cika maka tawayyar da kake sa mun gane idan baka samu matakin da ake son a kai baka zama first class a wajen Allah to sai ka istighfari alal aqalli sai ka tashi da second class upper abu rainawa ne ba abu rainawa bane to idan baka zama first class ba zaka zama second class upper a wajen Allah subhanahu wataala to kaga abin da ake bukata ke saboda ka ƴan uwa muna ma junan mu wasiya me waye ta istighfari musamman wannan yanayi fa'idojin istighfari kuma suna da yawa istighfari na kauda musibu duka idan ana istighfari to Allah subhanahu wataala na kauda azabas wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ta'ala ya ma wannan al'umma ta manzo Allah sama ta goma shi guda biyu manya ta goma shi na farko aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaman annabi sallama a cikin al'umma to manzon sama shine kariya daga azaba Allah in annabi sallama yana nan Allah ba zai ma al'umma azaba ba to amma da Allah ya dauke manzon sa fa sallallahu alaihi wasallam wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba mutakin suna istighfari kaga na farko kenan sannan istighfari yana kawo wadata a samu ruwan sama istighfari yana kawo haihuwa ƴaƴa masu albarka istighfari yana kawo a sami yalwa ta arziki fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilu as-samaa'a alaykum midrara annabi nuhu alayhi salam ya umarci mutanen sa cewa su istighfari in suka yi haka jawabin sakamakon yursilu as-samaa'a alaykum midrara Allah zai saukar muku da ruwa mamaku يُسِيلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ سَنَنَ اللَّهُ زَيْ دَدَا مُكُ دُكِيَا دَ إِيَايَا مَاسُ الْبَرَكَة وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ سَنَنَ اللَّهُ زَيْ بَاكُ غُونَكِي مَاسُ بِشْيُوَيِي مَاسُ دَادِي إِيَايَن مَرْمَرِي مَاسُ دَادِي وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا كُمَا اللَّهُ زَيْ سَاكُمَا زَاكُ سَامُ فَقْوَا رُوَا بَا اللَّهُ زَيْ أَكِيتَا مُكُ رُوَا kuna samun ruwan da za ku sha ruwan da za ku yi wanka ruwan da za ku shayar da dabbobinku duk wannan cikin fawaidul istighfar asari ya tabbata sayyidina umar radiyallahu anhu duk inda ya ga ƴan kananan yara sai ya ce musu ya ayyuhas sibyanu istaghfiru li ya ku yara ku nema mun gafara aka tambayi sayyidina umar radiyallahu anhu lima tastaghfiru minhum me yasa kake neman su gafarta maka su neman maka gafara wajen Allah li'annahum la dhanba lahum yace ba su da zanubai kananan yara da kake ganin su kuma manzon sama ya faɗi haka annabi sama yace innama turzaquna bi du'afaikum wa jawabikum Allah ta'ala yana tausaya muku ne ya baku arziki saboda masu raunin cikin ku shi yasa kakkare na mutum mai rauni kakkare na mutum mai rauni bai da wanda zai kai kara wajensa sai Allah wallahi kakkare na shi ka zalunce shi saboda dan karamin karfi yake da shi kana ganin ba inda zai je ku ne manya ku kuke da kasa ku kuke da abin da kuka ga dama ku yi shikenan sai ku murja talaka to wallahi talakan nan in ya tsarkake zuciyarsa ya daga hannu yace ya Allah kafi min haƙina wallahi ta Allah sai ya iya kifa Najeriya nan saboda mutum daya Allah yana kishin bayinsa sannan kuma ƙananan yara waɗanda ba su da zanubai la zanba lahu sannan an samo irin wannan asarin daga sayyiduna Abu Huraira sayyiduna Abu Huraira makarantar ƴan yara yake zuwa sai ya ce ma malamin su dan Allah su min addu'a su mu nema min gafara haka malamin sai ya ce to saboda me sai ce ba su da zanubi in sun yi addu'a Allah na ansa domin daga cikin abin da ke zama saddun mani'un baina al-'abdi wa ijabati ad-du'a'i min rabbihi dhunubu in kana da zanubai ba za ka je kana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya gafa ya maka ba to sai ka daina zanuba to ƴan yara da ba su da alhaki ba su da zanubi a roƙe su su yi ma su rika addu'a ƴan ƙananan yara a sa su rika addu'a su nema mana gafara Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya halatta ka ne ka ce ma wani dan Allah ya nema maka gafara Allah ba laifi bane ya halatta ka ne ma domin istighfari addu'a ce to ya halatta ka sa wani ka ce don Allah wani ka taya na addu'a kai ma kuma ka riƙa yi so da ka mu nemi gafara Allah subhanahu wa ta'ala idan mun nemi gafara Allah subhanahu wa ta'ala kuma mu roki Allah ya yi mana halin da muke ciki a ƙasar mu na damuwa kode yaushe mu rika yi babu lokacin da muka fi buƙatar istighfari fiye da wannan lokacin kun gani ko so da kadan adam yana da buƙatar istighfari muqarrun ilayhi da'iba jumala ibn taymiya kode yaushe kana buƙatar istighfari fil aqwali wal ahwali wa fil ghawaibi wal mashahi a yanayinka ka zama mai neman gafara a bakinka ka zama mai neman gafara in a gaban mutane ne ka nemi gafara Allah in ka kebe daga kai sai Allah ka nemi gafara Allah kar kai addu'a ba ka nemi gafara Allah ka nemi Allah ya gafarta maka sannan kuma lima fihi min al-masalih wa jalbil khairat saboda al-istighfari a cikin sa akwai jawo alheri da kuma wa daf'il madarrat sannan istighfari na tunkuɗa bala'o'i wa talabi ziyadati fil quwwati fil a'mal al-qalbiyyah wal-badaniyyah wal-yaqiniyyah wal-imaniyyah sannan istighfari na ƙara ƙarfi a ayyuka na zahiri in Allah ya gafarta maka kai sai ka ji kafi ma aiki in ka je office ranar da kai istighfari to sai ka ji kafi ƙarfin aiki me yasa al-Imam Sufyan al-Thawri yake cewa duk ranar da ne karatu na buɗe safiyata da karatun Al-Qur'ani ranar na fi karsa shi yace duk ranar da na kuskure ban yi karatun alkur'ani ba to ranar zan ga kasala duk abin arziki ba zan iya yi ba ashe kaga ga sauran zamantakewar rayuwa nan masu daɗi duk muna watsi da su ka buɗe yininka ka buɗe kwananka safiyarka da istighfari da karatun alkur'ani ranar za ka ga alkhairan da Allah maɗaukakin sarki zai ba Allah ka ba mu ikon neman gafaraka Allah ka gafarta mana in mun nema ya Allah subhanahu wataala ka ji kanmu ka gafarta mana ka yaye mana halin da muke ciki ka kintsa mana shugabanninmu ka dora su akan hanya ta daidai ya Allah subhanahu wataala ka hana su aikata abin da yake zalunci ya Allah maɗaukakin sarki ka hana su aikata abin da ke kashewar zuciya ne da rashin tausayi ya Allah ka ba su ikon tausaya mana mu kuma ya Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya da bin dokoki da bin ka'idoji waɗanda aka sa waɗanda suke na daidai Allah subhanahu wataala ka yafe mana Allah ka saukar da alkhairi a cikin ƙasarmu wannan gari namu na Zaria Allah ka ƙara masa tsari Allah subhanahu wataala ka ƙara tsare shi Allah maɗaukakin sarki ka ƙara masa aminci ya Allah subhanahu wataala unguwanninmu ka ƙara tsare mana su ya Allah ka suturta matanmu ya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah ka ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya da za mu iya bauta maka cikin kwanciyar hankali da daɗi ya Allah maɗaukakin sarki ka karɓi ibadunmu waɗannan kwanaki da suke ta gudu na Ramadan Allah ka sanya mana albarka a cikin su Allah ka sa mu cikin yantattun bayi ka kaddara mana samun Lailatul Qadr ya Allah ka kaddara mana samun Lailatul Qadr ya Allah ka sa mu cikin bayinka waɗanda za su dace da Lailatul Qadr ya Allah ka ba mu ikon raya Lailatul Qadr kuma mu dace da albarkatan dake cikin wannan dare ya Allah ka sanya alkhairi a cikin rayuwarmu abin da ya ragu a cikin kwanakin mu ya Allah madaukakin sarki ka sanya mana albarka a cikin su ka yafe mana kurakuran mu ya Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon sauke haƙoƙin da ke kawunan mu na naka da kuma na bayinka ya Allah madaukakin sarki kaka kashe mu da haƙoƙin wasu akan mu sallallahu sallama baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.